This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger. Ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraren mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Shugaban Amurka Barack Obama ya isa Afirka ta Kudu wuri na biyu da ya yada zango a ziyarar kasashen nahiyar Afirka uku domin karfafa dangantakar cinikayya. Yau Asabar ne shugaban Afirka ta Kudu zai karbi bakunci Mr. Obama da mai dakin sa Michelle a hukumance a Pretoria. Shugabannin kasashen biyu za su tattauna kan hulɗar cinikayya, daga nan shugaba Jacob Zuma na Afirka ta Kudu zai jagoranci wata walima da yamma. Yau Asabar Mr. Obama zai yi waɗansu taruka biyu a garin Soweto, garin da ya taka rawar gani a Johannesburg yayin zanga-zangar kyamar wariyar launin fata. Shugaba Obama baya zaton ziyarar tashi za ta dauki hankali sabili da gwarzon yakin wariyar launin fata Nelson Mandela wanda yake asibiti a halin yanzu a cikin wani mawuyacin hali. Shugaba Obama ya bayyana cewa baya bukatar daukar hoto da Mandela kuma baya so ya shishige a lokacin da iyalan Mr. Mandela da ke damuwa da halin da yake ciki. Tsohuwar matar Nelson Mandela ta ce jikin shi yayi sauki sosai fiye da kwanakin baya. Winnie Madikizela Mandela ta bayyana haka ne a wata hira da manema labarai a kofar gidan tsohon wato tsohon gidan Mr. Mandela da ke garin Soweto jiya Juma'a, yayin da tsohon shugaban kasar ya cika kwanaki 20 a asibitin Pretoria inda aka kwantar da shi. A hukumance har yanzu Mr. Mandela dan shekaru 94 a duniya yana cikin wani mawuyacin hali. Rana Alhamis Mr. Mandela Yar Mr. Mandela Makaziwe ta ce jikin babanta ya tsananta sai dai ta ce har yanzu yana bude idanunsa kuma yana sani idan aka taba shi. Daruruwa masu fata alheri sun kwana suna addu'o'i suna kai furanni da sakonni domin nuna goyen bayan su ga gwarzon yakin wariyar launin fatan. Shugaban Amurka Barack Obama wanda ya fara ziyarar kwanaki uku a Afirka ta Kudu jiya Juma'a ya ce yana yi wa Mr. Mandela shugaban Afirka ta Kudu bakar fata na farko a du'o'i. Masu goyen baya da kuma adawa da shugaban kasar Misira Mohamed Morsi sun yi musayarwa suka kuma rika jifa da ababan wasan wuta a wani kazaman fada da aka yi a Alexandria jiya Juma'a. Yan sandan kwantar da tarzoma sun shiga tsakani da motocin yaki da kuma barkono mai sa hawaye sai dai an kona ofishin jam'iyyar Mr. Morsi kafin isar jami'an tsaron. Hukumomi sun ce an kashe mutane biyu da suka hada da wani dan kasar Amurka da aka kaka wato aka daba wuta aka kashe shi lokacin da yake daukar hotunan tarzoman. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar da sanarwa inda ta gargadi yan kasar su guji tafiya zuwa Misira tare da kira ga Amurkawa su janye duk wata tafiyar da bata zama dolless ba. Za a kuma fitar da waɗansu ma'aikatan ofishin jakadanci da iyalansu daga kasar. Masu zanga-zanga suna gangami a dandalin taro na Tahrir, suna kada tutocin Misira, suna kuma kira ga Mr. Morsi Murabus. Suna shirin wani gangamin gobe Lahadi yayin cika shekara ɗaya da hawan mulkin Mr. Morsi. Yan adawa suna zargin Mr. Morsi da kungiyar Muslim Brotherhood da neman keta haƙƙin al'umma da kuma yin watsi da batun da ya haddasa tarzomar da ta tilasta wa tsohon shugaban ƙasar Hosni Mubarak barin karagar mulki. Magoya bayan Mr. Morsi su ma suna niyyar yin wata zanga-zanga yayin da suka lashe takobin fita tituna suna zargin yan hamayya da kokarin yin juyin mulki. To labaran na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jakadan Amurka a China, Gary Locke, ya kammala ziyarar kwanaki uku a Tibet, inda ya gana da jami'ai da shugabannin ɗaliban addinin Buddha a Lhasa babban birnin yankin. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Patrick Ventrell ya shaida wa manema labarai a Washington jiya Juma'a cewa jakadan na Amurka ya yi kira ga shugabannin siyasa a wurin su rike harshen Tibet da al'ada da kuma addinansu, ya kuma bayyana damuwar Amurka dangane da yadda magoya bayan addinin Buddha suke kashe kansu ta wajen cinnawa kansu wuta. Sama da Tibetawa 100 ne suka cinnawa kansu wuta a cikin shekarar nan domin adawa da abin da suka bayyana a matsayin danne yancin su da ƙasar China ke yi. Ofishin jakadancin Amurka a Beijing ya ce wannan ne karan farko da wani jakadan Amurka ya ziyarci Tibet tun shekarar ta 2010. Vetrel ya ce Amurka za ta ci gaba da kokarin bude ofishin jakadanci a Lhasa. Ana gudanar da bincike kan tsohon kusan shugaban rundunar sojin Amurka bisa zargin cewa ya fallasa wani bayanin sirri dangane da kaiwa masana'antar nuclear ƙasar Iran harin kwamfuta. Ma'aikatar shari'a Amurka ta shaida wa tsohon mayakin ruwa Janar James Cartwright, wanda shi ne mataimakin shugaban hafsan sojojin Amurka daga shekara ta 2007 zuwa shekara ta 2011, cewa ana gudanar da bincike kansa. Yana fuskantar tuhuma bisa zargin cewa ya ba manema labarai bayani kan wani abu da ke ɓata na'urar kwamfuta da ake kira Stuxnet. Ba a riga an tuhumi waɗanda ake zargi da bincike da ake gudanarwa ba, sai dai sau da dama akan tuhume su daga baya.
Labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu saurare, ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani. Kukumi ne jama'a, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ga Muhammad Salisu Rabiu. Kamar yadda muka saba, dauke da bayani na irin rahotannin da shirin na yau ya kumsa.
Malam Ibrahim, barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan dauke da rahotanni guda hudu. Rahotanni biyu na farko za su yi magana game da cutar shan inna, yayin da rahoto na uku zai magana game da cututtukan da ke addaba kananan yara. Rahotonmu na hudu zai magana game da cutar koda, don haka sai a biyo mu sau da kafa domin jin cikakken shirin.
To, a gaishe ka Muhammad Salisu Rabiu. A yau kuma muna jin waƙoƙi ne na Mukhtar Imrana, wanda aka fi sani da suna Uzi Don.
Soyayya de
Karin kawar da cutar shan inna a jihar Niger, makarantu masu zaman kansu sun karbi shirin hannu biyu inda suke kiran masu gudanar da rigakafin makarantunsu suna digawa yaran da ke ƙasa da shekaru 5.
Wannan mataki dai hukumomin lafiya da sauran masu ruwa da tsaki a yaki da cutar ta shan inna sun ce zai taimaka matuka wajen samun nasarar da ake bukata. Alhaji Dalladi Mai Kaza, shugaban makarantar Kowa School dake birnin Mina, fadar gwamnatin jihar Niger, inda aka gudanar da gangamin fara bada rigakafin ga yara kanana, yayi bayanin dalilin daukar wannan mataki.
Wato na duba na ga wannan abin ina da muhimmanci kwarai da gaske. Ina son mutane su duba cewar kafin a shigo da wannan abin sai da aka hada doktoci suka tsaya suka tabbatar da cewar abin nan babu wani illa a jikin shi, shine yasa har suka zo aka yi dana ba yayan jama'a wannan abu. Bayan wannan shekara 15 yanzu ta wuce ko 20, wato yawanci mutanen da suke da illa din nan daga ɗan shekara 25 zuwa 30 ne, amma a yanzu halin da muke ciki dan shekara 10, shekara 7, shekara 8 yana da wuya ya samu wannan illa. Ba dan komai ba saboda an riga an fara mai wannan illa da shau. So da shine dalilin abin da yasa nace to yana da kyau ni in ƙara wayarwa da mutane kai akan wannan abin, bashi da illa dan ni ban ga illar shi ba.
Malam Awal Ahmad, shugaban kungiyar mutanen da cutar ta polio ta yi wa illa a rayuwarsu, ga abin da yake cewa dangane da bullo da wannan tsarin.
Wannan tabbas kaga yara za su iya zuwa su ga iyayensu cewa ga abin da ake musu a makaranta, akwai abin da za su iya fahimta su faɗa wa iyayen kuma su gane ta nan. Me yiwa duk faɗakarwa da ake a radio da television ba za ta gamsar da su ba, amma irin yadda yaran za su je su tattauna da iyayen a gida zai taimaka kwarai da gaske.
Dani dai hukumomin lafiya a jihar suka yi maraba da wannan tsari, inda suka ci wata hanya ce mai sauki na yin allurar rigakafin ga yara ƙanana.
Sunana Dr. Fatin Sheikh Abdullah, Director Immunization in Niger State Primary Healthcare Development Agency. Gaskiya wannan mataki ne muhimmi, amma kuma mun ji dadi kwarai da gaske da irin wannan mataki, domin me yawanci in muka je ma'aikatan mu suka je makarantu sai su samu matsala da su, waɗansu su sai su ce su ba za su yarda ba, don iyayen waɗansu iyaye sun zo sun ba su baki cewa kada su ba a yi ma yaransu wannan rigakafi, to in an je gida kuma ba za a same su to a yi musu rigakafi ba. So yin haka ya taimaki wannan program din kwarai da gaske, kuma mun gode mun ji daɗi da wannan al'amarin da ya faru.
Fata dai anan kwalliya ta biya kuɗin sabulu a wannan fafutukar yaƙi da cutar ta shan inna a Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari. An yi hasashen cewa da al'umma suka yi wa rigakafin cutar shan inna shine ummul aba'isin koma bayan da ake samu kokarin da ake na kawar da cutar. An yi hasashen ne yayin wani taron lacca da aka gudanar a jihar Bauchi.
A lokacin taron, mataimakin gwamnan jihar Bauchi Alhaji Sagir Aminu Sale ya ja hankalin al'umma dangane da rigakafin cutar.
Abu ne ba wai zamu zo mu ji magana mu tashi mu tafi shike da mun bar musu, a'a sun faɗa sun sauke nauyin tun dora mana nauyin. Liman ai ina da wani wani ai hukunci ma ko idan aka je gaban ubangiji ai ina ganin zai fi mu ne ba kuma zai fi mu ku da kuka zo kuka sauke wannan nauyi akan ku ba. Sun san ina su sun fita yanzu za su zara ido ne sun dauki mun dauki wannan maganganun da suka mana komai ake bitoci da ake yi a gure wanda ya kamata mu sani dole kan mu abin yake dawo. Ni dai zan iya tunawa sanda na yi wannan cutar agana na san wannan lokacin, to wannan ciwo ne ba zan iya faɗan zafinsa ba tunda ya ɗan jima, amma dai abin da na sani na san dai an hana ni tafiya makaranta ɗakin ma da nake ma ni kaɗai ne an killace ni a cikin wani ɗaki ga shi a cikin gida ne sai dai ka lego da windo na rinka ganin ƙalle na suna abin yawo wasu suna can suna ban wasu za a ce za a aike su inda ma ba ma son zuwa ɗin inda ma muke tsoron zuwa yara suke tsoron zuwa da ba sa son su je makarantar ma sai ga ina sha'awa a lokacin ina so in fita da je makaranta. To wannan fa na karamin lokaci ne wanda na ci wannan ciwon. To jama'a mu yi tunani akan waɗanda su kuma cutan shan inna ya kama su. wannan shan inna idan ya kama yadda muka sani lafiyar sai yake tabawa ba za su iya tafiya ba su kadai suka san irin ciwon da suke ji mu Allah ya ba mu lafiya Allah ya sa mu tsallakar da wannan daga ciki daga wannan ciwon ai babu dadi ka ga naka ka ga kanka ko ka ga yarka tana nan yake keken kurawo tana tafiya wasu ba za su iya wani abu ba har ya kai ga karatun ma ba za su iya ba neman abincin ba za su yi ba sai ka ga ganin su a bakin hanya suna bara to yanzu jama'a kullun a ce mu kenan muna zaune mutum yana zaune sai dai wani ya je shi ya zo ya dauko ya bashi wannan ciwon da suke ji akan kullun suna zaune a waje daya kullun a wurin daya suke sai dai a su miƙa hannun ƙasa a jefa musu abinci idan aka tashi bayarwa sai dai idan koda kila wanda yara suka ci a guzuro a ciki haka a zo a jefa musu saboda ba su iya zuwa ko'ina to wannan ciwon da suke ji su ne suka san suke ji mu ne gani muke ba wai cutan polio shakin da ba
Alhaji Sagir Aminu Sale mai martaba sarkin das Alhaji Usman Bilyamin Usman shi ma ya kira wa iyaye da su daina kyamatar rigakafin cutar
zai yi rigakafin cutar gaskiya ma hakan yake da yawancin yara da muke da su masu shan inna in kuka kwatanta da yawan abin da ake da shi yanzu ai kun ga akwai bambanci za mu iya tuna muna yara lokacin zaka ga inda kuka tsaya za ku wasa in kun kai kun goma za ka samu mutum uku suna da shan amma yanzu Allah ya kawo sauki dalila ko shi ne wannan magani da ake wannan cuta da mun bata da magani magani kenan yadda za a kauda wannan cuta shine wannan rigakafi rigakafin nan kuma ba polio kawai ake masa rigakafi ba sankarau ana yi sauran cututtuka da dama ana masa wannan rigakafi amma ba a yi sa a wasu aka samu wasu bata gari da suna ce kada aka yi polio kada aka yi polio nan mu da muke karɓa muke samu ƴaƴanmu kuma mu gane illa wannan polio vaccine din kuma da cutarwa ba za mu yi ƴaƴanmu
sarkin das kenan Alhaji Usman Bilyamin Usman Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Amina Abdullahi Girbo.
Sunana Zuwaira Abdulsalam Juda.
Sunana Zainab Ibrahim Kanya.
Sunana Muhammad Musa Muhammad Inya.
Wayyo Allah na. Wayyo Allah na. Yau ina ganin sauyin rayuwa.
ƴar uwa, me yake daminki?
Mijina ne ya guje ni saboda kinkimi na da yake yi.
Me yayi zafi haka?
Saboda na kamu da ciwon yoyon fitsari.
Yoyon fitsari? Ai ba ciwon da ba a warkewa bane. Da zarar an yi miki aiki, zaki warke. Dan haka, kada mai gida ya guje wa matarsa saboda matsalar yoyon fitsari. Haba mai gida, ka tuna da kauna da kuke wa juna. Ke kuma ki kasance mai tsafta da yawan gyara jiki tare da fesa kayan kanshigar gwadan ikonki a koda yaushe.
Ya kamata iyaye su daina yi wa ƴaƴansu auren wuri har sai sun girma. Sannan ku sani fa yankan gishiri na jefa ƴaƴa mata cikin wannan garin. Don haka ku je asibiti mafi kusa yayin da haihuwa ta zo muku.
Shin ko me yake jawo yawaitar cututtuka ga kananan yara?
A wannan rangadi da muryar Amurka ta kai a asibitin Jiratawa, kananan yara ne ke fuskantar matsaloli na cututtuka da dama. Kamar yadda za ku ji ta bakin Major Idris Musa shugaban asibitin Jiratawa.
A wannan lokaci kun san masarakin Soboro kowane lokaci yana nan cikin kasan mu kuma na biyu akwai tari wajen yara kuma ga zabo ga kwamuzo kuma wajen yara kanana
ta kula da maganin ba su kenan
magani gaskiya muna da magani wajen masarakin Soboro wannan magani tun da program policy yake bada kyauta kowane lokaci shi bayyanki muna da shi isashe da sauran wasu magunguna wanda muke iya saye su ne ba mu su duka haka nan cikakke muna da wasu guda-guda.
To ana samun mata suna zuwa awon ciki zuwa kawo kananan yara?
Insha Allah mata suna zuwa awon ciki wajen awon yara kuma suna zuwa.
Duk da haka ko uwayen daya na kula da binciken lafiyar a yansu sai wata malama mai suna Halima ta ba da amsa a cikin asibitin.
Kai muna zuwa likita awo.
Tare likitoci suna ba ku magani?
Gaskiya suna ba mu magani.
To ya dangantaka ku take tare da likitocin?
Likitoci da mu da su sai godiya.
A takaice kenan kun gane zuwa likita?
Eh gaskiya mun gane zuwa likita.
Okay, me yasa?
Saboda mun muka tahi suna di walahiyoyin jikinmu. Suna di walahiyoyin jikin iyayenmu.
Sai dai a ciwar Idrisa Musa Major na likita Jiratawa sai da suka fuskanci matsaloli ko kamar watan su gane muhimmancin zuwa asibiti. To wata hanya kuka bi?
Lokacin da muka gani na fari mun gani akwai matsala ba su zuwa sosai yanda muke so don kuma mun tare da UNICEF sun kama muna mun ka diba muka bincike matsaloli wanda muke fuskanta a nan likita an ka samu mayor sun zo sun gani chef de canton sun zo sun gani muka samu ranaku muka shiga garuruwa muka yi mutane galgadi bisa zuwa awon ciki a zo a haihu likita a kawo yara tsaga mata kuma su zo ɗauki maganin hutu rama mata sun gane yanzu suna hitowa sosai suna zuwa muna samun sosai alhamdulillah
gaba aikin likita waye kai dan aikin kare lafiyar mutane ya kan kama da kyau Shaibu Mani murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Niger
a gaida Shaibu Mani Kimanin kaso 50 na mutane cikin 100 na fama da cutar hanta amma ba tare da sun sani ba.
Ciwon hanta ciwo ne da ke tauye yadda jiki yake gudanar da aiki yadda ya kamata. Ita dai wannan cuta ta hanta cuta ce da ke shafar hanta da kuma hana gudanuwar jini daidai. Ciwon hanta na haddasa gajiya, rashin walwala, kasala wanda idan yayi tsanani ma har yakan kawo kumburi a sassan jikin dan Adam. Kamar da wani kwararren likita kuma shugaban asibitin koyarwa na asibitin Bauchi, Dr. Muhammad Alkali ya bayyana mana cewa yayi kaso 50 cikin 100 na mutane a kasar nan ba su da masaniya suna dauke da wannan cuta. Likitan ya bayyana haka ne a yayin wani taro na tunawa da wani matashi da ya rasa ransa sanadiyar ciwon hanta. Yayi mana bayanin alamomi da ma yadda za a kare kai daga wannan cuta.
Ta tana da muhimmanci a rayuwar dan Adam saboda kusan duk ita take sarrafa abincin da mutum yake ci kuma duk wani abu da zai lani a jikin mutum ita take cire shi ko kuma ta mai da shi abu mara lani saboda haka cututtukan hanta yawanci suna inda wanda yazo da tsanani ba sukan zuwa latti ne fiye da kashi 50 na masu cutar hanta ba su san ma suna da cutar ba to amma lokacin da suka fara shigowa yawanci akan samu idan mutum yayi kore wanda ake cewa shawara akan samu kamar ko mutum yana yawan zubar da jini ko kuma a gaban gidansa ya canja ko fitsarinsa yayi baki sannan wayansu cikin su yakan kumbura to idan wannan ya fara
alamomi
yana bukata samu duba shi wanda wayansu alamomin shi likita bisa ga yadda ya ga hanyar cutar yake ya san abubuwan da zai duba ya gani akwai cututtukan da akan iya maganin su akwai wanda gada ake yi akwai wanda kuma kwayoyin cuta ne idan kwayoyin cuta suka zo akwai wanda ake bada maganin su akwai wanda kuma idan aka bari cutan yayi tsanani ya kawo wasu canji a ita yanayin yadda hanta take wato kamar ko cirrhosis ko kuma kansa ya shigo ciki to a wannan matakin ba za a iya maganin cutan ba saboda ainihin kwayoyin cutan su riga sun matsalan ya tashi daga kwayoyin cutan ya kuma kan cewa ita yanayin hantan ya canja.
To shi yanayin da mutane suke ci abinci yana da alaka da kamar wannan cuta?
Eh to akwai abubuwan abincin da aka tabbatar cewa suna taimakawa ita hanta ta yi aikinta musamman sinadari kamar su vitamin B3 da B6 da vitamin A da C da D da calcium da zinc suna nan a cikin yawancin abubuwan da muke ci idan mutane suna cin wayannan abubuwan kamar ƴaƴan itatuwa da ganye da naman hanta da koda innan sukan taimakawa liver hantar su ya zama tana aiki yadda ya dace kuma yakan kare ta daga kamuwa daga cututtuka
shin yana yiwuwa a yi dashen hanta
eh ana yin dashen hanta amma sai an zabi irin cutar da mutum yake da shi akwai cututtukan da ba za a iya dashen hanta akan su ba amma idan an samu wanda za a iya yi dashe kuma ba dole sai an dau hanta gudanta an sa wa mutum ba koda wani bangare na hanta aka sa za ta girma a jikinsa ta zo ta kai yanayin da za ta iya biya mara bukatunsa.
Dr. Muhammad ya shawarci al'umma da su daure suna ziyartar asibitoci domin a dinga auna lafiyarsu akai-akai ta haka ne kadai za a iya tantancewa da kare kai daga wannan cuta. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.
A gaida Baraka Bashir.
Masu sauraro anan zamu dasa aya cikin shirin na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana madadin dukkan abokan aiki da aka ji muryoyin su Ibrahim Alfa Ahmed ne daga Birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya zan kyale ku da wannan waka ta Ozzy Don mai suna zo mu yi soyayya.
Babban mai kaman karo da mukarrabansa yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Shugaban Amurka Barack Obama ya isa Afirka ta Kudu wuri na biyu da ya yada zango a ziyarar kasashen nahiyar Afirka uku domin karfafa dangantakar cinikayya. Yau Asabar ne shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma zai karbi bakuncin Mr. Obama da mai dakin sa Michelle a hukumance a Pretoria. Shugabannin kasashen biyu za su tattauna kan hulɗar cinikayya daga nan shugaba Zuma zai jagoranci wata walima da yamma. Tsohuwar matar Nelson Mandela ta ce jikinsa ya yi sauki sosai fiye da kwanakin baya. Winnie Mzitkela Mandela ta bayyana haka ne a wata hira da manema labarai a kofar tsohon gidan Mr. Mandela da ke garin Soweto jiya Juma'a yayin da tsohon shugaban kasar ya cika kwanaki 20 a asibitin Pretoria inda aka kwantar da shi. A hukumance har yanzu Mr. Mandela dan shekaru 94 a duniya yana cikin wani mawuyacin hali. Masu goyon baya da kuma adawa da shugaban kasar Misira Mohamed Morsi sun yi musayar wuta suka kuma rika jifa da wasu ababen wasan wuta a wani wurin wani kazaman fada da aka yi a Alexandria jiya Juma'a. Yan sandan kwantar da tarzoma sun shiga tsakani da motocin yaki da kuma barkono mai sa hawaye. Sai dai an kona ofishin jam'iyyar Mr. Morsi kafin isar jami'an tsaron.
To jama'a, abin da ya samu kenan a wannan shirin. Yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyin su da wanda ya taimaka wajen hada shirin da injiniyan mu. Ni naku Ibrahim Kalamu Sigar Garba ke muku fatan alheri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.